Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsin akan mitoci da suka hada da 17:25 da kuma 60 a yau, wato Alhamis kenan, 30 ga watan Nuwamban shekarar 2017. A jamhuriyar Niger ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya, sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasin Ghana, yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba Yakubu Makili ne tare da Grace Alhiri Abdu. Muke farin cikin sake saduwa da ku da wannan hantsin. To ko bayan kun gama jin labarai, za ku je irin yunkuri da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yake yi na kubutar da 'yan Najeriya da suka fada cikin hali na bauta a kasar Libya. Haka kuma muna dauki da shirin na kasa ba kasawa ba na Usman Ahmad Kabara. Akwai kuma shirin sharhin jaridu daga kasar Ghana. Sai kuma sakonni da kuka aika mana, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari yayi alwashin maido da 'yan asalin kasar da suka makale a Libya da sauran kasashen duniya ta wajen faɗaɗa ayyukan inganta rayuwar al'umma. Shugabannin kasashen Afirka da kuma Turai sun fara tattaunawa jiya Laraba kan harkokin shige da fice, wani batu mai mahimmanci da ya janyo hankali tunda wani faifan bidiyo ya bulla da ya nuna waɗansu da suka yi kama da baƙi 'yan kasashen Afirka ana gwanjansu a Libya, abin da ya janyo allawadai daga kasashen duniya. A Sudan ta Kudu kuma wasu 'yan banga sun kashe mutane 43, galibi mata da ƙananan yara, suka kuma yi garkuwa da sama da mutane 50. Suka sace shanu a harin da aka kai a ƙaramar hukuma Dukpayul ranar Litinin da Talata da safe, inji jami'an jihar Jonglei. Rahotanni na nuni da cewa ma'aikatan jin ƙai na daga cikin waɗanda suka mutu. Jami'in sun tura jami'an tsaro domin su bincike lamarin, su kuma bi sawun waɗanda suka aikata kisan, bisa ga bayanin da mataimakin gwamnan jihar Jonglei ya yi wa shirin da ake kira South Sudan in Focus jiya Laraba. Aliya ya dora wa hukumomin jihar Boma da ke makwabtaka alhakin harin kan sabili da gaza shawo kan kashe-kashe da garkuwa da jama'a da suka sace shanun a jihar. Aliya ya ce zai nemi taimakon gwamnatin tarayya da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya wajen kwato ƙananan yara da mata da kuma shanun da aka sace. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta yi gargaɗi jiya Laraba cewa gwajin makami mai linzami da ke iya isa wata ƙasa da Koriya ta Arewa ta gudanar na baya-bayan nan da ke cike da takaddama ya ƙara sa duniya kusanta shiga yaƙi ba nisantar yaƙi ba. Ta ƙara da cewa idan har aka shiga yaƙi, ku sani za a rusa gwamnatin Koriya ta Arewa babu ko tantama. Ta kuma yi kira ga ƙasashen da ke cikin ƙungiyar ta Majalisar Ɗinkin Duniya su yanke ƙauna da Pyongyang. Ta ce ya kamata dukkan ƙasashe su katse hulɗar jakadanci da Koriya ta Arewa, su kuma taƙaita a dangantakar soji da ta kimiyya da fasaha da kuma kasuwanci da ƙasar. Hale ta ce shugaba Donald Trump ya shaida wa takwaransa na ƙasar China Xi Jinping ta wayar tarho cewa lokaci ya yi da Beijing za ta daina sayarwa Koriya ta Arewa mai. Kwana biyu bayan da tokar tumbuɗin duwatsu ta turnuƙe sararin sama a tsibirin Bali na yawon shakatawa a ƙasar Indonesia, an sake buɗe tashar zirga-zirgar jiragen sama ta ƙasa da ƙasa da ke tsibirin jiya Laraba. An rufe tashar tun ranar Litinin lokacin da tsaunin angun da ke kusa ya motsa ya yi tumbuɗin toka a cikin iska da ya rufe sama da mita 700. An soke zirga-zirgar jiragen sama 400 a lokacin, lamarin da ya shafi dubin dubatan 'yan yawon buɗe ido daga ƙasashen ƙetare. Ranar Laraba iskar tokar da ke tashi ta sauya inda take kaɗawa, abin da ya sa jami'an tashar jiragen saman suka ci gaba da gudanar da ayyuka yadda ya kamata. Hukumomi a Bali sun umarci sama da mutane 100,000 da ke zaune kimanin tazarar kilomita 10 da dutsen agun ɗin su ƙaura domin gudun aukuwar wani mummunan aman wuta na dutse. Makomar matasa bakin haure 800 da iyayensu suka shigo da su Amurka suna ƙananan yara tana cikin rashin tabbas daga cikin batutuwa da ke gaban majalisar dokokin ƙasar da za su iya sa a dakatar da aikin gwamnati. Ranar 6 ga watan Disamba ne kuɗin gudanar da ayyukan gwamnati zai ƙare, sai in majalisa ta amince da sabon kasafin kuɗi ko kuma ƙara wa'adin aiwatar da kasafin kuɗi. Yayin da aka mai da hankali cikin wannan makon kan amincewa da dokar haraji a majalisar dattijai, dokar kasafin kuɗin za ta fi yin illa. ‘Yan majalisar dattijai na jam’iyyar Republican ba za su iya amincewa da shi su kaɗai ba, suna buƙatar kuri’un jam’iyyar Democrat. Tilas ne kuma dukkan majalisun tarayyar su kaɗa kuri’a kan kasafin kuɗin kafin a fara amfani da shi.
Grace Alheri Abdu kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bada tabbacin cewa gwamnatinsa za ta ɗauki duk matakan da suka dace domin kubutar da 'yan Najeriya da suka fada cikin halin bauta a ƙasar Libya su dawo gida. Shugaban ya yi wannan hurici ne yayin da yake ganawa da 'yan Najeriya mazauna Cote d'Ivoire, inda yake halartar taron ƙungiyar tarayyar Afirka da ta Turai. Malam Garba Shehu, kakakin fadar shugaban ƙasar, yana tare da shugaban a can ƙasar ta Cote d'Ivoire, kuma ya yi wa wakilin Umar Faruku Musa ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
To, abu ne da yake yanzu ya dami ba wai shugaban Muhammadu Buhari ba, ya damu duniya gaba ɗaya. Kuma wannan taro da ake a Abuja, wannan da ke yana cikin muhimman batutuka da shugabannin ƙasashen Turai da na Afirka za su, a cewar yau a duniya sai da mutum a karɓi kuɗi wai ta dawo Afirka. Kuma abin nan gashi ana yi a Libya. Libya suna ta ƙoƙarin kare kansu, amma dai a zahirin gaskiya shugaban Muhammadu Buhari yana da cikakken bayani akan irin wahala da 'yan Najeriya suke ciki a wannan ƙasa ta Libya. Kuma a zuwa yanzu ya sa an dawo da 'yan Najeriya sun kai su 5,000, kuma ya ce dukkan tsokacin waɗanda suke sun makale a Libya yayin da suka bar nan hanyar su zuwa Turai, a sa su a jirgi a dawo da su gida.
To, amma ganin cewar matsalar ba za ta ƙare ba, wane mataki shugaban zai ɗauka domin hana 'yan Najeriya ma ficewa zuwa wata ƙasashen duniya inda ta nan ne suke bi zuwa Libya su je waɗansu ƙasashen?
To, na farko dai wannan taro ana sarai za a samu matsayi guda. Mu 'yan Afirka da ake fitar da mutanenmu ana kaiwa Turai, su kansu Turai da ake zuwa ana damun su da waɗannan mutane da ba son su je musu ake ba. Amma a zahirin gaskiya, idan na ce maka shugaban Muhammadu Buhari shi kaɗai zai iya maganin wannan ƙasa a Najeriya ba tare da gudunmuwar 'yan ƙasa ba, abu ne ba zai yi ba. Saboda haka wannan abu za a iya yi daidai ƙarfi daidai abin da muka mallaka. Amma a ce take guda gwamnati za ta yi magananinsa zai wahala, zai ɗau lokaci. Sai dai idan kowa ya kama ana tona asirin masu wannan mugun ɗa'a ɗabi'a ta ɗaukan 'yan Najeriya ɓace musu takardun tafiya, passport da sauransu, su saida su a cikin bauta a waɗannan ƙasashe da ake magana.
To, amma ai idan ka dubi matsaloli ne ke sanya 'yan Najeriya da 'yan wasu ƙasashe ma ke barin ƙasashensu su je waɗansu ƙasashe domin neman biyan bukatu na rayuwa. Anya, matakin ba a cikin ƙasar Afirka yake kamar Najeriya idan za ta wadata al'umma da abubuwan more rayuwa ba wahaloli na ƙasa, ba ma mai tunanin ya fita ya je wata ƙasa har ya shiga bauta?
Gwamnati musamman a wannan zamani da ƙarƙashin shugaban Muhammadu Buhari tana iya yin ta don ta kyautata, ta yi amfani da Allah ya baiwa Najeriya don a kyautata wa rayuwar jama'a. Amma ina so in tabbatar maka cewa abubuwan nan wasunsu da suke faruwa akwai karyar zuciya, akwai kwaɗayi wanda ya wuce iyaka.
Malam Garba Shehu kenan, kakaki a fadar gwamnati tarayyar Najeriya wanda ke cikin tawagar shugaban Muhammadu Buhari a taron haɗin gwiwa da ake yi tsakanin tarayyar Turai da tarayyar Afirka domin ɗaukar matakan tallafawa matasa domin kawo ci gaba mai ɗorewa a duniya baki ɗaya. Umar Faruku Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
To, madalla a gaida Umar Faruku Musa. Kafin mu ci gaba, sai a shakata da wannan waƙar. Thank you. majalla. Waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 2 ke dan da minti 12 na dare a nan Washington ga shirin na kasa.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa.
Mai sauraro assalamu alaikum, barkanku da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba, wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan mako za mu tattauna ne game da wasu abubuwa da suke tahowa game da taron Majalisar Dinkin Duniya na ranar nakasassu wanda ake yin shi duk ranar 3 ga watan Disamba shekara. Sannan kuma a Najeriya kwanan nan ana sa ran yin taron kasa gaba daya na PDP, wanda a ciki kamar yadda daya daga cikin wakilan mutane masu bukata ta musamman a Kaduna Abdullahi Jignu ya gaya mana za su samu dama a cikin wannan taro na PDP ta yadda za a fara fadamawa da nakasassu a fagen siyasa a Najeriya. Sai a biyo mu a jiyar da hirar tamu za ta kasance. Assalamu alaikum, za ka iya gaya mana da wa muke magana a cikin wannan shiri na nakasa ba kasawa ba?
Suna Farida Abdullahi Jignu, shugaban nakasassu na PDP na kasa Najeriya.
Malam Abdullahi Jignu, ranar 3 ga wata mai zuwa in Allah ya kai mu na watan Disamba da za mu shiga, rana ce da aka ware ta Majalisar Dinkin Duniya domin yin ranar nakasassu. To kafin wannan lokacin, shin akwai wani tanade-tanade da kuka yi wannan rana kafin ta zo ne ko yaya?
Ki sanar da kai da abin da kai da ba ka samu ranar biya ga gwamnati da take ci da kuma da iman gari da kuma ƴan siyasa da iyaka a ranar da haka. To na kasa su tsali da ne da su an ba a kasan da baki da ba ta samu shi a kuma tsari da muke kare. Ya ni mai da ƴan siyasa da gwamnati da ci da sauran su. Wannan da kaga to yanzu ne tsari da muke da shi zan yi da abin da ka aka nufi da tsallafin da kudi da yaka yi.
To amma misali a bara da aka yi ranar nakasassu ta duniya da aka yi din, naji ana kukan cewa ba ku samu wakilcin gwamnati ta zazzo wurin da kuka yi abubuwan ku na tararrukan ku ba da sauransu. Shin akwai wani abu da za ku yi wannan karin dan ganin cewa abin da ya faru bai ƙara faruwa ba?
Ai ba ku da abin da saboda gwamnati ba ta da ra'ayi daga kasuwa ta fara. Gwamnati ba ta ra'ayi na kasuwa. Ina ga gwamnati ba da ra'ayi na kasuwa, ki ga duk abin da muke kafai ya aunana. Ya ka ko abin da gwamnati ke so yau idan na kasashi yana nuna tsara to ba wani na kasashi dan ya bari kira da shi tsara a da tsara kasashi ba za ta da kasawa sai amma ba wani abin da gwamnati ke ce maka ma shi gaban na kasashi a kan nan
to kuma ga
an ba mu ne kara zuwa
To amma misali kaga akwai irin kamar su irin Dan Lami Bashiru da suke yake Lagos din nan, wanda yana wakilcin nakasassu musamman game da Majalisar Dinkin Duniya, zaka ga ya tafi Geneva ya zo New York. Akwai wani abu da kuke a irin wannan rahotannin da yake samuwa ko kuma suke hadawa domin gabatarwa na kasashen duniya da sauransu? Akwai wani abu da kuke danganin cewa an sami mafita a kai yanzu, misali a ce garan na tahowa musamman a amfani da wannan dama?
Duk abin da zamu amfani da ma makai sai an saurare ka, ba za a saurare ka ba idan ɗan siyasa ya gana kasashe ya ga wani kaman wato zai kaman wani mutum ne kuma mutum bane. Idan ne mulki ya gana kasashe zai ga mutum ne kuma magana mai mutum bane, sai da wato saurare ka ba zai kaman kana zuwa barayi ko kana neman wani abu a hannun ki. Amma ya saurare ka
ya ji me ke tafe da kai
yau wato ba yanzu idan ka ci ki ga shi ko da babban ɗinka a farar fata abin da zai yi baya ko gaba ya hange nesa. Akwai da kasashe, akwai tsufa, akwai hatsari. Mu a Najeriya ba mu da wannan, ba mu da wannan sai dai kawai kamar idan kyanin ka zo a zuwa su zama su can gora gudu don a ba ku shi ke nan kuka ci a baka adivisa. Ba ta ina da shi kullum ma su gani yanzu ma fi ba su nuke da cutar da kuri ke nan yana su nuwa musu da kai yana su kuma da muhimmanci al'umma da sauransu da muna da ba'isun ilimi da ɗauyoyi da ƴan siyasa har yanzu. Ma dai karamin wannan abin ba zai shi ne zai samu mu fata abin da muke na ba. Idan ma da lafiya in Allah ya riga da shi fa mun kai da shi. Sai mun gane a yake jama'an Najeriya sun gane cewa da muhimmanci ko muna da muhimmanci al'umma na da gudunmuwa a al'umma.
To amma misali wakilan da ake baku din wanda za a ce ga mai bada shawara ga sauransu kamar irin sunan shugaban kasa, irin na gwamnoni da sauransu, suna wani abu kuwa?
Ake ke cikin yanzu sun kai
To ga zabe na kasa yana zuwa, misali in akai zabe na jam'iyyar PDP, gashi kai kana shugabantar kungiyar nakasassu musamman bangaren jam'iyyar PDP din nan, akwai wani abu da kuke shiryawa?
Alhamdulillah, ita karkashin jagoranci shi Sarki Ahmed Garfi, an ba da doka yanzu da an je za a kaddama da shi a wannan taron da yake na jam'iyyar PDP.
Oh, taron kasa na PDP.
Dole a tabbatar da kasashe daga sama har kasa an ba da hukunci. Dole ne kuma za mu shiga zabe mu kuma za a ba mu
kamar mukamin sanata haka da ake nema?
Suka duk da mukamin
ko irin mukamai.
Amma ba da hukunci a party office. Ba da shugaba matasa, shugaban mata, haka akwai shugaban da kasashe da dinga.
Shi Dr. Ahmad Makarfi da yake shugabantar jam'iyyar, shi me ya tunani har kuka faɗo masa haka a rai, ku kuka nemi ya haka koko shi ne kawai yi wani tunani?
Za a fata mutum ne da yake shi da kasassu, saboda lokacin da yake gwamna shi fara taimaka mana kasassu, yake ba su alam ɗaiɗar mantuli da ake ba su don su gudanar da harkokin tunanin kasassu a jihar Kaduna. Da kuma shi ne tausayi ne, sannan sai ga an cewa ga shi da kasassu za su tafi, kuma haka dole ya tabbatar cewa da kasassu za su tafi cikin wani tsarin kuma ya tafi. Kuma abin ban sha'awa shi ne, wannan kwadrat ɗin za a yi ma ya ce a ba mu sunan mutane uku za su yi kirki a wannan kwadrat ɗin za a yi abin.
Na ƙasa taron ƙasa.
Dole aka yi. Iya tare da kafin zai amma shi ne da ku da aka ba da suna wanda su yake cikin kasance a kasa ba su da ga ida da kokarin ya wuce da su kuma ya saurare ka duk abin da kake so yin saurare shi dan kuma in ya kana da gudunmuwa zai ba da kafin da baki da
to ina ga abin da za a yi zamu ya kokarin mu ga yanda zamu mu tattauna tare da shi shi ma in Allah ya kai mu ko kila mun same shi zuwa mako da zamu shiga saboda mu je menene shirye-shiryen daga bakin sa kuma yaya abin yake yaya zai dore misali
da ni duk da ni na san mutum ne wanda yake da yake tausaya mana kasashe wanda ko a lokaci inda kake da shi magana zai yi ta kuma zai biya maka bukatun ka kaga idan yanzu muka samu wannan APC ta fada to ga mun samu dama da zamu shiga filin ta samu ko mun saboda idan ya ana siyasa shi ga mulki ne sai gaba ne idan har aka ga akwai da kasashe da suke da wakilci idan ka duk aka kara ta isa da mun kasashe ke da zai ne matasa ne da mata to zai ne kasashe.
Bayan mun gama da shin Allah so za mu yi kokari bayan an yi ranar nakasassu ta duniya sai mu sake wayoyar kuma ji an samu wani yunkurin ci gaba ko wani abu makamancin haka. Mun gode sosai Abdullahi Jigunu.
Allah taimaka wa mai kamin kifi. Nakasa ba za ta samu kasawa ba. Mai nakasa ta shi kai ilimi ya fi. Kunta ta ci shi ake wawawa. Ba mutane ba ta zo dai ilimi ya wuce wasu dafi fi na kasa ba za ta samu kasawa ba mai da kasa ta shi kai ilimi ya fi na kasa shan nan a baya ya daure da can ɗakin sa ba a sa kyaure yayi ta gurmaya yana kwana.
To duka nan shirin ya kammala sai kuma in Allah ya kai mu wani makon za mu sake waiwayo ku da wani sabon shirin na kasa ba kasawa ba. Yanzu kan a madadin shi bakon namu Abdullahi Jigunu da kuma Julie Lizard Gresham wacce ta hada mana sauti, Usman Ahmad daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.
Tuma Dalla a gaida Usman Ahmad Kabara. Yanzu kuma ga sharhin jaridun kasar Ghana.
Zamu so mu sharhin jaridun na yau ne da jaridan Today. A shafinta na farko babarinta wadda ya dauki hankali shine kotun koli na kasar Ghana ta yi wati da hukuncin kotun kare haƙƙin bin adam na Afirka da ke kiran kasar Ghana ta dakatar da hukunci ko kuma shari'a da take domin kwato kuɗi Ghana cedi miliyan 51 daga Wayomi. Kotun koli na kasar Ghana a jiya ne ta yi watsi da umarnin da wannan kotu na Afirka na kare haƙƙin bin adam ta yi, inda take kira da kasar Ghana ta dakatar da wannan shari'a da take yi na kwato wannan kuɗi cedi miliyan 51.2 wadda a cikin kuskure aka biya Alfred Agbesi Wuyumi. Har yau a shafin na farko na jaridar, kasar Ghana ta karfafa danko zumunci da kasar Italiya. Kasar Ghana da Italiya sun amince su karfafa zumunci da ke tsakanin kasashen guda biyu yayin da suke kokarin samar da fagage wadanda zai amfanar da su kasashen guda biyu da kuma al'ummunsu. Har yau a cikin wato shafi na 12 na wannan jarida ta Today, labarin da ke akwai shine John Mahamman yayi amayya lashi. Jarida ta ce tsohon shugaban kasa John Dramani Mahamman yayi watsi da jawabin da aka danganta da shi cewar babban jami'ar adawa National Democratic Congress zata sake nazarin tsarin nan na bayar da ilimin manyan sakandare kyauta in ta ci zaben da za a yi a shekara ta 2020. Ita kwa jaridar Ghanaian Times babban labarin ta a shafin farko shine kasar Ghana da Italy sun kulle yarjejeniyar makamashi mai amfani da karfin rana. Jaridar ta ce shugaba Nanado Dankwa Akufo-Addo ya bada sanarwar shirye-shiryen gwamnatin sa na yin kawance da wani kamfanin man fetro na kasar Italy NEI domin yin amfani da karfin makamashin rana da kasar ke da shi domin samun inda za a rinka samun makamashi da za a iya sabuntawa. A bayan jaridan, wani labari ne mai sha'awa, hukumar wutar lantarkin kungiyar tattalin arzikin Afirka ta Yamma za ta dau sabbin mataki kai na gudanar da wannan wato hukuma. Kungiyar tattalin arzikin Afirka ta Yamma ECOWAS a takaice, kuma dake kula da lamarin wutar lantarkin ta, za ta dauki sabbin matakai domin tabbatar da gudanar da aiki da kyau da kuma bunƙasa kasuwar makamashi a nahiyar. Labarin da yafi daukan ido a jaridar Daily Heritage a shafin ta na farko shine ƴan sanda da alƙalai sune waɗanda suka fi kowa cin hanci a ƙasar Ghana. Jarida ta ce daga dukkan alamu yakin da kasar Ghana ke yi akan cin hanci har yanzu da sauran rena a kaba, saboda binciken da wata kungiya mai suna Afrobarometer ta gudanar karkashin taimakon Center for Democratic Development ya gane cewa ƴan sandan kasar Ghana da kuma alƙalan Ghana sune suka fi kowa cin hanci da karbar rashawa. Da wannan sharhi na jaridar Daily Heritage muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Muktar Abbas, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku saƙonni da kuka aiko mana.
Assalamu alaikum, mai magana Yusuf Baban Gaje ne tare da ringin daga jihar Jigawan, Najeriya. To zan yi magana ne a game da taron da kusan kasashe 80 suke da kasashen mu na Afirka da na Turawa wanda suke so su yi a kasar Cote d'Ivoire, ko kuma in ce ake gabatar da wannan taro a kasar Cote d'Ivoire. To yana kira ga dukkanin shugabannin kasar da suka samu damar da wannan taro su tattauna a kan abin da zai samarwa da talakawa zaman lafiya da sauƙin tsadar rayuwa da muke ciki. Ba a zauna taron shan shayi kuma a ɗebi kuɗaɗen jama'a a tafi wata ƙasa a ce za a yi taro domin ci gaban ƙasashenmu na Afirka da sauransu, kuma a je a yi taron shan shayi a tare a watsi a tattauna abubuwa masu muhimmanci, amma zai kaga ba a yi.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Ismail Ahmad Yalwa daga Ingoro, jihar Yobe. Matakin da shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauka na kwaso 'yan Najeriya daga ƙasar Libya, hakan ya yi daidai duba da irin cin zarafin da ake musu har ma da wasu a kasashen Afirka. kira kuma ga matasan mu ya kamata su daina zuwa kasashen da ba bisa ka'ida ba hakan shi ya fi jawo cin zarafin su nagode sashin Hausa na biyoyi
ah mai magana Abubakar Kawo take daga nan jihar Yobe Nigeria Jami'ar Amurka DOA yau ra'ayina shine dangane da yadda siyasa ta sako kai ina kira ga matasa da sauran al'umma na jin jaha ta jihar Yobe da su tuba su san wa za su zaba su zabi cancanta kuma dan Allah dan Annabi su tsaya su san abin da suke yi kuma ta yanzu kan magiya waye domin siyasar mu ta jihar Yobe ta zama ta kabilanci karara babu wani koyi-koyi dan haka matasa kalubalen ku ya kamata mu tashi mu san wa za mu zaba domin ya cire mana kishiya wuta idan ba haka ba wannan wahalar ba za mu rayu da ita ba da ra'ayin ci gaba kamar sauran jihohi
To yanzu kuma ga labarin aya ta kace.
Shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya yi alwashin maido da 'yan asalin kasar da suka makale a Libya da sauran kasashen duniya ta wajen faɗaɗa ayyukan inganta rayuwar al'umma. Shugabannin kasashen Afirka da kuma Turai sun fara tattaunawa jiya Laraba kan harkokin shige da fice wani batu mai mahimmanci da ya janyo hankali tunda wani faifan bidiyo ya bulla. Wanda ya nuna waɗansu da suka yi kama da baƙi 'yan ƙasashen Afirka ana gwanjansu a Libya abin da kuma janyo alawa dai daga ƙasashen duniya. A Sudan ta Kudu kuma wasu 'yan banga sun kashe mutane 43 galibi mata da ƙananan yara suka kuma yi garkuwa da sama da mutane 50 suka sace shanu harin da aka kai a ƙaramar hukuma Dukfayel ran Litinin da Talata da safe bisa ga cewan jami'an jihar. Rahotanni na nuni da cewa ma'aikatan jin kai na daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu. Jami'an sun tura jami'an tsaro kuma domin su bincika lamarin su kuma bi sawun waɗanda suka aikata kisan. Bisa ga bayanin da mataimakin gwamnan jihar Jogel ya yi wa shirin da ake kira South Sudan in Focus jiya Laraba. Jakadiyar Amurka Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta yi gargaɗi jiya Laraba cewa gwajin makami mai linzami da ke iya isa wata ƙasa da Koriya ta Arewa ta gudanar na baya-bayan nan da ke cike da takaddama ya ƙara sa duniya kusantar shiga yaƙi ba nisantar yaƙin ba.
To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin hantsi. Sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauki da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa da muryar Amurka musamman ma Grace Alkhiri Abdu da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma Solomon Abu da ya shirya ya ba da umarni da kuma injiniyanmu na wannan hantsin wato Mr. Jim Cook. Baba Yakubu Makiri ne ke sallama da ku a huta lafiya.